وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To muna da tajaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama a cikin ikonsa domin samun zama a wannan majalisi mai albarka, domin gabatar da wannan darasi da muka yi alkawarinsa tun a cikin azumi na goron sallah da muka yi mishi take da aure daɗi. Abu na farko, kafin shiga cikin darasin, ina so na yi mana nasiha baki ɗayanmu da mu ji tsoron Allah a kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na shirya. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shi ne kauce wa shari'a. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shi ne kauce wa shari'a. Mu ji tsoron Allah. Ababen da muke karantawa a cikin Alƙur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, jama'a, wannan kadai ya ishe mu yi rayuwa, mu tsira a duniya, mu tsira a lahira. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa, taraktukum alal bayda. Annabi ya ce na bar ku akan wani haske, akan wani sheki, akan wani kyalli, lailuha ka nahariha. Annabi ya ce idan dare yayi daidai yake da inin wannan haske din, ma'ana idan dare yayi, Annabi ya ce duhu baya shigo ma hasken da nazo da shi. Annabi ya ce lailuha ka nahariha, abinda nazo muku da shi na haske, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in dare yazo duhu baya shigo ma haske na, inji manzon Allah. Wanda ya tsoro akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam bai bukatan fitila a rayuwa. Wanda ya tsoro akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na shiriya, bai bukatan tocila ko a cifalfal a cikin rayuwarsa. Babu inda zai rayu ya bukaci wani abu da zai haska mishi rayuwa. Annabi ya ce abinda nazo da shi haske ne. Annabi ya ce kuma na tafi na farko akan wannan haske. Annabi ya ce la yazigu anha ba'di illa halik. Annabi ya ce ba wanda zai bar kan wannan haske da nazo muku da shi. Annabi ya ce idan ba halakacce ba. Daga lokacin da kaga mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen gudanar da rayuwarsa, a wajen gudanar da addininsa, to duk inda ya koma, Annabi ya ce ya koma cikin duhu ne. Jama'a, muna fahimta? Babu wani abu ko menene wannan abin face sai da addininmu ya zo mana da yadda wannan al'amarin yake. Allah ya matsa bakin wani ba Yahudi, wata ran yace ma Abu Ayyub al-Ansari, laqad allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-khira'a. Yace ku kan musulmai kun ji dadin ku, alherin Allah ya cin muku, annabin ku ya koya muku komai da komai, hatta yadda za a biya bukata a bayan gida, hatta yadda za a tsuguna, annabin ku ya koya muku hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida, annabin ku ya koya muku jama'a duk lokacin da kaga ana karatu na abin da za a yi a bayan gida ai an wuce karatun tsakar gida an wuce karatun da za a yi a kasuwa an wuce karatun da za a yi a office in dai karatu ya kai ma har za a bude babi ko fasali wannan karatun ana koya maka ne yadda zaka shiga bayan gida yadda zaka yi in ka shiga bayan gida in ka tsuguna karka kalli waje kaza karka ba baba karka bada baya ma waje kaza ga yadda zaka yi tsarki abun tsarkin ka ajiye shi ta hannun dama ko ta hannun hagunka jama'a addinin da yake koyar da wannan karatun a ce kuma abinda za a yi a tsakar gida bai koyar da shi ba babu saboda haka addinin ya zo mana da komai babu wani abu da al'umma take bukata na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama al'umma bayani akan wannan shari'a ya kuma nusar da su idan mun ce za mu riki addinin mu da abinda addinin mu ya zo mana da shi na shari'a jama'a za mu tsira a duniya kuma za mu tsira a lahira jama'a muna fahimta saboda haka duk abinda za mu karanta mu lazinta makanmu mu ɗauka makanmu shari'ar annabinmu ita ce mafi alkhairin shari'a wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a mafi alkhairin shawara annabi ya ce shawarar muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin nusarwa annabi ya ce nusarwar muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya dakar da mu aure ɗaya daga cikin manyan manufofi da ya sa Allah ya shar'anta mabayinsa auratayya a tsakaninsu shine don Allah ya samar da natsuwa wa bayinsa jama'a muna fahimta? Ɗaya daga cikin manyan manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nassanta cewa yana daga cikin dalilai da ya sa ya shar'anta auratayya a tsakanin maza da mata Allah ya ce ya shar'anta auratayya ne domin ya samar da natsuwa wa bayinsa jama'a muna fahimta? Allah ya ce huwa allazi khalaqakum Allah yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha sai ya sanya ma wannan ran matarsa daga jikinsa domin daga haƙarƙarin annabi Adam alaihi salatu wassalam aka samar mishi da matarsa Nana Hawwa'u kamar wani ne yace Allah to don me aka samar ma annabi Adam da wannan mata Allah yake liyakuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar mun ji daya daga cikin dalilan kulla auratayya tsakanin maza da mata shine domin a samar da natsuwa wa ma'aurata domin natsuwar mace yana tamfare ne da natsuwar mijinta jama'a mun fahimta shi yasa idan an zo ambaton natsuwar sai a ce saboda shi miji ya samu natsuwa domin in miji ya natsu mace ta kasa kayanta kuma ta tsayar idan miji ya dimauta ya gijita to dole matarsa ta dimauta kuma ta gijita jama'a mun fahimta zaman lafiyar mace a gidan mijinta yana alaka da zaman lafiyar miji a cikin gidansa Allah yake huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya shine ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha sai ya sanya ma wannan rai mata da zai zauna tare da ita kuma daga cikin wannan ran aka tire wannan matar sa din Allah yake liyakuna ilaiha amma mun samar mishi da mata ne Allah yake domin ya samu natsuwa jama'a muna ji a wani ku Allah yake wa min ayati ni Allah yake wa min ayati ni yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku matanku da za ku yi zamantakewar auratayya da su. Allah yake daga jinsinku ba a sa aljanu su zama matanku ba, ba a sa wani jinsin dabbobi su zama matanku ba. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah sai ya halitta muku daga jinsinku na mutane matanku da za ku yi zamantakewar auratayya da su. Allah yace litaskunu ilaiha, Allah ta domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan matan. Jama'a muna ji? Litaskunu ilaiha, Allah ta domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan mata da Allah ya samar muku daga jinsinku. Allah sai ma bayi kyautan waɗansu abubuwa guda biyu, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah sai ya sanya muku gata, baiwa, gudumawa da agaji. Allah ke sai na ba ku tallafi na muwadda, soyayya wa rahama, Allah ke da kuma jin kai. Akwai soyayya, Allah ya ce akwai jin kai, waɗannan abubuwa guda biyu. Allah ya ce da na shar'anta auratayya a tsakaninku, Allah ya ce to sai na muku kyautan soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku. Jama'a muna fahimta? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin manufofin da aka shar'anta aure don shi, kamar yadda waɗannan ayoyi suka bayyanar, shine Allah ya shar'anta auratayya ne a tsakaninmu domin bayi su samu natsuwa a rayuwarsu, musamman su mazaje su samu natsuwa zuwa ga matayensu. Kamar yadda muka faɗa a baya, domin natsuwar ƴa mace yana alaƙa ne da natsuwar mijinta. Jama'a muna fahimta? Aure yana sa natsuwa. Shi yasa manya da idan aka ga kanka na rawa, aka ga ka gagara natsuwa, sai a ce a maka aure. Alhaji shi aure wani injection ne da yake maida mutum cikin ruwan hankalinsa. Matsalar da aka samu rashin iya zaman auren yasa mutane ba su moran aure. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, hadisin Alqama. Alqama yace kuntu ma'a Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yace wata rana ina tare da Abdullahi dan Mas'ud, falaqiyahu Usmanu bi Mina, sai sayyidina Usman sai ya gamu da Abdullahi dan Mas'ud a Mina, yace sai muka hadu. Fa qala, sai yace mishi ya Aba Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman shine alkunyan Abdullahi ibn Mas'ud. Sayyidina Usman sai yace ya Aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman, inna li ilaika hajatan, yace ina da wata bukata zuwa gare ka, ina so mu gana, akwai abinda nake so mu tattauna da kai. Alqama yace fa khalawa, sai suka keɓanta sai suka koma gefe. Fa qala Usmanu, sai sayyidina Usman sai yace da Abdullahi dan Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, yace ya baban Abdurrahman, hallaka fi an nuzawwijaka dhikran tudhakkiruka ma kunta ta'had, yace zaiyu, yace zaiyu, zaka ba mu dama mu aura maka wata budurwa ta tunasar da kai samartakanka da yarantanka. Hadisi na cikin Bukhari. Fahallaka an nuzawwijaka dhikran tudhakkiruka ma kunta ta'ad, zaiyu mu sama maka wata budurwa da za mu aura maka wadda za ta mai da kai cikin samartakanka da yarantanka dan yi sharaf. A riwayar al-Imamu Abu Dawud yace la'allahu yarji'u ilayka min nafsika ma kunta ta'ahadu, yace tayu idan mun aura maka wannan budurwan ya dawo maka daga cikin ranka duk abin da ka manta a rayuwarka ta tuno maka da shi. A riwayar al-Imamu Hakim yace la'allaha an tudhakkiraka ma fataka, idan muka aura maka budurwan za ta tunasar da kai duk abin da ya subce maka, abin da da kake ganin ba zai yiwu ba, yanzu kana ganin ba za ka iya fita da first class a jami'a ba, yace to mu aura maka budurwa. jama'a mun fahimta? Kana ganin ba za ka iya haddan Bukhari ba, kana ganin ba za ka iya haddan Muslim ba, kana ganin ba za ka iya haddan Alkur'ani ba, yake to mu aura maka budurwa ka samu daman faddacewa? Jama'a mun fahimta? Ma'ana shi aure a tsarin da Allah ya shirya wa ma'aurata zamantakewan auratayya, Allah ya shirya musu zamantakewan auratayya ne domin su dinga samun natsuwa a cikin zuciyarsu, domin duk abinda zai gudana a rayuwarsu ya gudana musu a cikin aminci. ‘Yan uwa mun fahimta? Amma matsalar da muka wayi gari da ita yau sai ya zama duk gida goma da ka kirga na ma'aurata za ka samu gida takwas suna zama ne ba zama na jin daɗi da nishaɗi ba. A cikin gida goma da kirka samu gida biyu da ake zama na soyayya da ƙauna da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyan, inda za ka zauna da mai gidan sai ya fara koka maka irin matsalolin da ke ciki game da iyalinsa, inda za ka saurari iyalin sai ka ji tana koka maka irin matsalolin da take ciki da mai gidanta. Jama'a haka ne ko ba haka bane? Matsalarmu mafi girma ba mu iya yadda ake sarrafa soyayyar zamantakewa ba ne. Aurenmu babu maganar rashin soyayya a ciki. Duk aure da ka samu an yi a environment ɗinmu, a cikin kashi goma za ka samu kashi takwas aure ne na soyayya wadda iyaye ba su iya taka ma wannan soyayyar mabirki. Haka ne ko ba ta ba? Ka kirga duk auren da ka san an ɗaura, idan ka kirga aure goma za ka samu aure takwas aure ne na soyayya, zunzurutun soyayyan da ake a neman auren, ko da iyayen ma'auratan yana da wahala su iya taka ma wannan soyayyar birki. Haka ne ko ba ka bari? Saboda haka matsalarmu ba soyayya ba ce a cikin zamantakewan auratayya. Duk gidan da ka leka shi ne gidan yana son matarsa, duk matar da ka ganta a cikin gidan aurenta tana son mijinta. Matsalar da take azabtar da su ba su san yaya za a yi zaman, ba su san yaya za a sarrafa soyayyar da take tsakaninsu ta amfane su ba ne. ‘Yan uwa muna fahimta? Ya tabbata ta hanyar ƙididdiga. Duk aure da ya mutu gida guda goma za ka samu takwas an yi komensa. To duk auren da ƙiyayya ya kashe shi ba a kome. Jama'a mun fahimta? Amma duk inda ka samu aure ya mutu a cikin environment ɗinmu, kafin a yi wata uku za ka samu ta fara buga mishi waya ko ya fara buga mata waya. Wannan dalili ne akan ba soyayya suka rasa a cikin zamantakewansu ba, zaman auren ne ba su iya ba. ‘Yan uwa muna fahimta? Auratayyanmu babu maganar soyayya a cikinsa. Soyayya akwai soyayya mai ƙarfi a zamantakewan, domin duk aure goma da ya mutu insha Allahu za ka samu bakwai ko takwas an yi komensa. Duk auren da aka yi kome kuma to dama ba ba ta son sa bane, ba ba yi son ta bane, zaman ne ba su san yaya za su sarrafa shi su more shi ba. ‘Yan uwa muna fahimta? Shi kuma natsuwa da ake nema a samu a cikin zamantakewan auratayya, Allah ya ce ba ya shar'anta auratayyan domin a samu natsuwa ba? To shi natsuwa jama'a shi ne ruhin aure. Natsuwa shi ne ruhin aure. Natsuwa shi ne rai na auratayya. Duk auren da ba natsuwa, soyayyar da take tsakanin ma'auratan ba ta isa ta gudanar da zamantakewarsu ba. Jama'a muna fahimta? Duk auren da mai gida bai samu natsuwa da matarsa a kan zamantakewar ba, duk yadda take son shi ko duk yadda yake son ta, wannan soyayyar ba ta isa ta gudanar da wannan zamantakewan ba. Ita soyayya kamar container ce, kamar mota ce. Injin da ke juya motar shi ne natsuwar ma'auratan a cikin zamantakewan aure. Idan inji ya ɓaci, motar za ta iya tafiya? Motar ba za ta iya tafiya ba. idan injin ta ya baci motar ba za ta iya tafiya ba saboda haka natsuwa da yake cikin zamantakewan auratayya jama'a shine rai na zamantakewan auratayya idan aka rasa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya auren mataccen aure ne ba zai taba haifar da alkhairi ba auren mataccen aure ne ba zai taba iya haifar da alkhairi ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa akan duk lokacin da maganar aure ya tashi annabi ya bada zabi hanyoyin da ya kamata a samu abokan zama nagartattu wanda za su iya bada gudumawa marayuwarsu da zuriyarsu domin su kai tudun mun tsira in kuwa muna fahimta idan kaga akwai wata shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya karkake jama'a kuna ji karkake idan akwai shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya ke baiwar Allah karkake karkake annabi yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi yace duk wani musulmin da kake shi a duniya annabi yace na fi shi son kansa da kansa annabi yu aula bil mu'minina min anfusihim aula
bil mu'minina min anfusihim wa amwalihim
Allah yace annabi yu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi tantantar dukkan mu'minai akan kansu da kansu inji Allah inda za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo da mahaifiyarka a ce ka zaba annabi ya rene ka ko mamarka ta rene ka Allah ya ce za ka zabi manzon Allah ya rene ka alaihi salatu wassalam idan annabi ya nuna maka hanya yace wannan hanyar idan an bi za a fita wallahi idan an bi za a fita idan annabi ya nuna maka wata hanya yace maka ba ta fita wallahi ba ta fita jama'a mun fahimta idan ka tashi za ka yi aure saboda a samu family saboda a samu zamantakewa wadda za ku iya samar makanku natsuwa wadda wannan natsuwar ita ce moro-moron da zuriyar ku za su samu su zama masu albarka idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskuren zaɓar mijin da za ki aura za ka yi nadama nadamar da ba za ta amfane ka ba idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskure na zaɓar mijin da za ki aura ka zaɓi mace ko kika zaɓi miji wajen shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za ka koka wallahi za ki koka jama'a muna fahimta annabi bai bar mu karazu ba bai ce mana ka duba duk wanda ta maka ka aura ba sai da ya nuna mana waɗansu alamomi ya ba mu waɗansu shawarwari ya nuna mana waɗansu sifofi wallahi jama'a duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho haka ne ko ba haka ba abu na farko annabi ya yi mana umarni ya ba mu shawara ya mana ishara da mai addini idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu annabi sai ba da umarni yace fa zawwijuhu idan wani ya zake zai nemi auren yar ku idza atakum man tarzawna dinahu idan ya zake muku wanda kuka gamsu da addininsa aqidarsa kun yarda aqida ce mai kyau wa khuluquhu nabi'unsa nabi'u ne masu kyau annabi yace fa zawwijuhu annabi yace ku aurar mishi addini yana da rana a wajen zamantakewan auratayya jama'a addini shine ma mai rana a cikin zamantakewan auratayya nabi'u masu kyau suna da fage mai fadi a cikin zamantakewan auratayya waɗannan abubuwa guda biyu jama'a su ne kaɗai ake iya sarrafa soyayya da su kuma a samu nutsuwa a cikin soyayyar. In kwa mun fahimta? Waɗannan abubuwa guda biyu da su ake iya sarrafa soyayya har masoyan su samu natija mai kyau, su samu sakamako na alkhairi a cikin zamantakewar auratayyansu. Saboda haka yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanka a kanka, dole uwarsu ta zama mutumiyar kirki ce. Yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanki a kanki, dole ubansu ya zama mutumin kirki ne. Jama'a muna fahimta? Idan kina so ki kalli waye ɗanki, to ki kalli waye mijinki, domin ɗanki zai fito protestant ne na mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki fari ne ko baki ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki dogo ne ko gajere ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki mugu ne ko mai sanyin hali ne, ki kalli mijinki. Simfirin da aka buga mijinki a kai, a kan wannan simfirin za a bugo ‘ya’yanki a kai. Idan kana so ka ga ‘ya’yanka a fili, ka kalli matarka da ka aura. Matarka photocopy na ‘ya’yanka. Allah a Ƙur’ani ya ce, walbaladu tayyibu Allah yake walbaladu tayyibu ay at-turbatu tayyibatu. Allah yake garin kasa mai kyau. Al-ardu tayyibatu. Allah yake kasa mai kyau. Yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi, ay yakhruju nabatuhu hasanan tayyiban bi'izni rabbihi. Allah yake tsiran da zai fito a wannan gonar, tsiran da zai fito a wannan anguwar, tsiran da zai fito daga jikin wannan mutumin, Allah yake zai fito ne mai kyau, nagartacce da izinin Ubangiji. Wallazi khabutha, Allah yake amma gurɓatacciyar ƙasa. Wallazi khabutha, gurɓataccen miji, la yakhruju illa nakida, ba abin da zai fita a jikinsa. Allah yake in ba abin da yake gurɓatacce maras alkhairi ba. Babu abin da zai fita a jikinsa idan ba gurɓatacce maras alkhairi ba. Jama'a muna fahimta? Walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi. Allah yake kyakkyawan waje, kyakkyawar gona. Allah yake tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan, Allah yake tsiro ne mai kyau, mai albarka. Wallazi khabutha, amma waje da ya gurɓace, la yakhruju illa nakiran, ba abin da zai fito abun. Allah yake face maras albarka, maras alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda ka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a, bisa ma'anga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewar auratayya. Idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba, idan kika yi auren rashin sa'a, kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba, to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo ne. Kin samu tabo, tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din. Jama'a mun fahimta? To irin wannan aure barkatai wadda babu tsari, babu shawarwari na musulunci, babu duba bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da Allah ya mana ishara da shi a cikin Alkur'ani, wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai. Ko kuma idan an zo zamantakewar a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewar auratayya. Jama'a muna fahimta? Saboda haka dukkan waɗannan shawarwari, dukkan waɗannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin Alkur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu, domin a wani hadisi ta yi, alaika bi zati dini. A riwayar Bayhaqi, alaika bi zati dini wal khuluqi. Yace na hore ka, ina gargadinka. Annabi yace ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a. Dukkan waɗannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana a cikin waɗannan hadisai, iya abin da suke bayarwa shine irin wannan zabi da shi ake moran rayuwa ta zamantakewar auratayya. Jama'a mun fahimta? Allah ya sa mu dace. Saboda ka illar mu mafi girma na rashin jin dadin zamantakewar auratayya da yayi katutu a cikin al'ummar mu ba wata matsala ce ta addabe mu ba, sai dai rashin iya zamantakewar auratayyan shine ya addabe mu. Kowane miji yana son matarsa, kuma kowace mace tana son mijinta, amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewar, wannan shine suka rafa a tsakanin su, saboda haka aka fada cikin wannan musiba. Jama'a mun fahimta? Idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba, wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa. Jama'a kuna fahimta? Idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba, za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci, irin kuntin da za ta gwammaci da a kurkuku take, da ya fi mata sauki da irin wannan rayuwar. Jama'a mun fahimta? Idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba, to sai ya gwammaci azabtuwar rashin aure akan azabtuwar aure da ya yi. Jama'a mun fahimta? Kasan babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bai da mata. Shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba, wallahi har sai yayi aure. Jama'a mun fahimta? To amma idan mutum yayi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba, bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewar auratayya ba, bata san yaya ake samar wa miji natsuwa a zamantakewar auratayya ba, wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba, da ya fi mishi alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa, abinda ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa. Idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa, abinda ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba. Jama'a muna fahimta? Sarrafa zamantakewar auratayya, sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata. Wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita. Misali, idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya a cikin abinci da ake ci me yafi maka dadi, sai ka ce nama. Idan ana inda ke tattare da shi ba, wallahi sarrafa shi da aka yi samar mishi da wannan kima. Yadda muke zaunin nan, zaka je ka samu wata tukuba ana sai da nama, saboda arahan naman akwai tsinkan naira 50, naman kuma naman saniya ne. A yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama, layi ake yi kafin a sai naman, haka ne ko baka ba? Me ya bambanta naman wancan da naman wannan? Sarrafawa, haka ne ko baka ba? Amma wancan naman saniya ne, wannan ma naman saniya ne. Bambancin da ke tsakanin su shine yadda aka gyara naman, yadda aka sarrafa naman, ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara ɗawainiyar da aka yi ma wancan. Wannan shi ke bambanta su a wajen farashi. Jama'a haka ne ko baka ba? Saboda haka ba matsalar mu soyayya ba ce. An tambaye ta kina son sa, ta ce ina son sa, to baba ba matsalar tana son sa bane. Kana son ta? Kana son ta. Matsalar ba kana son ta shine matsalar ba, amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna. Jama'a mun fahimta? Ta san yaya za ta sarrafa mijinta, mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa, wannan nukar anan ake samun matsara ba damuwar tana son sa ba amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba matsalar ba tana son sa ba a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba sarrafa yadda za mu zauna a tsakanin mu ita ce matsalar ƴan uwa ko menene a duniya ka je ka zauna kai tunani ko me wannan abin idan aka samu wanda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba jama'a mun fahimta ita mace kamar abin hawa take mu ce kamar doki take ko mu ce kamar daki take ko mu ce kamar mota take mutum zai je ya siyo motar sa sabuwa fil ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa idan bai iya riko na alkhairi wa motan ba a shekara daya sai ya je ya bubbuje motar sai ka ji yana cewa ina so in canza wannan motar haka ne ko baka ba matsalar ta mota ne ko ta wanda ya rike mota ce ta wanda ya rike mota ce haka ne saboda ita mace misalin ta kamar dukiyar ka ce misalin ta kamar motar ka ce idan mace ta fada hannu wanda bai iya riko ba wallahi tsada ya sai ya bubbuje ta ya mammo kada ta sai kuma ya ce yana so ya je yayi aure jama'a mu fahimta saboda ka matsalar wane ne zai iya rike ta wane ne ya san kimar ta wane ne ya san tsadar ta wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita wacce zaka aura wace ce ta san yadda ake rike miji ba ustaziya kawai ake nema ba annabi yace tazawwajul waduda alwaluda wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji hadisi ne ingantacce tazawwajul wadudal waluda annabi yace in kun tashi aure ko aure waɗanda suka kware a soyayya waɗanda za su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa saboda ga qur'ani ga hadisi ga al-irabi ga soyayya yan uwa muna fahimta yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya ɗin uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa haƙƙoƙin ma'aurata gida biyu akwai haƙƙoƙin miji akan matarsa akwai haƙƙoƙin mace akan mijinta ka ji an rama wani jama'a mun fahimta eh kai kan aikin ka dan a kawai babu ruwa akwai haƙƙoƙin miji akan matarsa akwai haƙƙoƙin mace akan mijinta jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara waɗannan haƙƙoƙi ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa waɗannan haƙƙoƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne domin a samu jin daɗin zamantakewa a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa duk wanda yayi ragwanci wajen sauke nauyin da Allah ya tsora mishi akan abokin zamansa to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba har iya ƙarshen rayuwarsa jama'a muna fahimta Allah ya kasa zamantakewan auratayya gida biyu rabi sai aka danka shi a hannun mace ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa rabi sai aka danka a hannun miji waɗannan ababa su ne zai rike ya kula da matarsa a cikin abin da ake bukata abunsa kashi 50 idan ya ba da kashi 40 ya sauye kashi 10 a cikin waɗannan haƙƙoƙi to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba idan a cikin kashi 50 nata ta zo da kashi 40 ta tauye kashi 10 daga cikin haƙƙoƙin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gwargwadon abin da ta tauye hakkin hakokin mijinta. Da ba muna fahimta? Dole sai ka tashi. Ka ba da abin da ake bukata na hakokin matarka a kanka. Sai ta tashi. Ta ba da abin da ake bukata na hakokin mijinta a kanta. Jama'a mun fahimta? Ai yanzu dai mun fahimci cewa ba kiyayya ce matsalar mu ba. Kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba. Matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewar mu tsakanin mu da abokan zaman mu. Wannan ita ce matsalar. To inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin zamantakewa 50-50, mace tana da kashi 50, namiji yana da kashi 50. Duk wanda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa, duk wacce ta gagara bada abinda aka dora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta, to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce, kuma ba zai yi albarka wa su ma'aurata ba. Jama'a mun fahimta? Wanda ƙarshe za mu zo mu karanta irin illa da yake ma zuriya har zuwa ƙasa a cikin rayuwarsu. Allah ya ce walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf Allah ya ce walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf, suma mata suna da kwatankwacin abinda ke kansu da aka dora musu na bada hakkokin zaman auratayya ga mazajensu. Allah ya ce to su ma suna da kwatankwacin waɗannan hakoki na kyautatawa a kan mazajensu. Jama'a mun fahimta? Me ke bambanci tsakanin mace da mijinta? Allah ya ce walil rijali alayhinna daraja, su mazaje su ne ogogi inda Allah. Domin in dai ana zamantakewa to ai dole a samu jagora. Wa zai ba da umurni? Wa zai ba da hani? Allah ya ce to mai gida ne. Amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida, zamantakewa na auratayya wajen kyautatawa a wajen zamantakewa, yadda aka dora mata nauyin ta kula da kai, haka aka dora maka nauyin ka kula da ita. Jama'a muna fahimta? Walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf. Allah yake su ma mata suna da hakoki na a kyautata musu kwatankwacin irin hakokin da aka dora musu su kyautata wa mazajensu. Me bambancinta da mijinta? Allah yake shi ne jagora, shi yake da daraja a kanta, shi zai jagoranci. Amma maganar kyautata zamantakewa yadda aka dora mata haka aka dora maka. Jama'a mun fahimta? Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa ni nakan yi ado na yi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya. Allah ya ce kunna libasun lakum
kunna libasun lakum wa antum libasun lahum.
Allah ya ce kunna libasun lakum, su mata Allah ya ce sutura ne gare ku, hula ce, riga ce, wando ne, takalmi ne a gunka, in ji Allah. Wa antum libasun lahunna, kuma sutura ne ga matanku. Ma'ana yadda mace za ta zama sutura gare ka, Allah yake kai ma sutura ne ga matarka. Ba wai ana aurensu ne don wata manufa ta bauta ba, amma ana aurensu ne domin a kyautata zamantakewa. Ita ma ba wai tana aure ne don a ɗauki ɗawainiyanta ta miƙe ƙafa ba, a'a, ita ma akwai hakkokin da aka ɗora mata wadda ake bukata ta sauke a cikin zamantakewa. ‘Yan uwa muna fahimta? Waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su tsakanin maza da mata, waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki, waɗannan ɓangarori aka ce hakkokin matarka ce a kanka. Jama'a, idan ba mun kiyaye dokokin Allah, mun ji tsoron Allah, mun ce za mu ɗabbaka abin da addini ya zo da shi a cikin zamantakewar auratayya ba, ba za mu fita a cikin halin kakanikayi da muke ciki ba. idan ba mun ji tsoron Allah mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ka'idodin zamantakewa furucin mu ya shiga cikin aikin mu ba wallahi ba za mu fita daga cikin halin kakarikayi da muke ciki ba wannan mummunan zama sannan shi za mu yi ta gadar mu ƴaƴa da jikoki har illa masha Allah jama'a mun fahimta amma idan mun yarda mu al'umma ce masu karɓan canji kuma za mu karɓi canji da yazo daga addinin mu wallahi yanzu zaka ga al'ummar mu ta fara haiba domin babu abinda ke me da mutum cikin natsuwa da samun nishadi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa jama'a mun fahimta mu yi kokari don Allah duk abinda zamu karanta wanda addinin mu yazo da shi mu yi kokari mu kiyaye mu sashi a cikin ayyukan mu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa wadannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakokinta ko Allah ya ce ta ba da wadannan hakoki zuwa ga mijinta wannan hakkin duk kankantan abinda ka sarrafar da shi a gefe laifi ne koda kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkin ta jama'a mun gane idan aka ce abu hakki ne na matarka to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba a'a kowannan gurbin hakkin ta addini kai a daidai wannan gun kai laifi a musulunci kuma sai ya haifar da matsala Abu Juhaifa hadisin Bukhari yace akha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ƴan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda فزار سلمان أبا الدرداء وترى سلمان الفارسي سيكي زيارة جدا أنقوانس أبو كنس أبو الدرداء فرأى أم الدرداء متبزلة لوكة ديشك جدا سيكى أم الدرداء ماتن أبو الدرداء أورغزي أيامتي فقال سيسي متى ما شأنك me ke faruwa da ke yayi za a yi kina matar aure kina cikin gidan mijinki ki zauna a watse kamar haka fa kada sai ta taimi shi akuka Abu Darda tace dan uwanka Abu Darda laisa lahu hajatu fi dunya bai da bukatar komai a duniya soyayya bi damin shi ba damuwansa yauma yaqumun nasu li rabbil alamin shi ma ta bata dame shi ba damuwansa yauma tubulat sarair fa jaa Abu Darda yana cikin gidan sai ga Abu Darda ya shigo fa sana'a lahu ta'aman yasa aka shirya mishi abinci na karamci fa kada sai ya mishi kul fa inni sa'im yace musulman al-farisi kace ni ina azumi ba ya tabbata abinda matar ta ga mishi ba fakara sai ta mishi ma ana bi akilin hatta ta akula yace bazan ci ba har sai ka ci fa akala sai kare azumin sai suka ci abinci Salman al-Farisi sai yace a ransa bazan bar gidan nan ba ya kamata in koya ma abokina karatun sunna fa lamma kana laylu lokacin da dare yayi zahaba Abu Darda'i yaqum sai Abu Darda'i kawai sai ya koma gefe ya je ya tsaya zai fara kiyamul layli fa qala lahu Salman sai Salman al-Farisi sai mishin nan ko maka kwanta kaga duk point da matan ta bashi ya tabbata thumma da'a yaqum sai ya sake dawowa zai sake kiyamul layli fa qala lahu sai sai mishin nan ya ce mishi ka koma ka kwanta sai ya koma ya kwanta falamma kana akhirul layl lokacin da dare karshen dare yazo qala salmanu salmanu al-farisi sai yake qumil ana tashi yanzu kai kiyamul layl fa sallaya jami'a sai suka tashi suka yi kiyamul laylin su tare bayan sun sallame sai ce to ka zauna in karantar da kai musulunci da kyau. Yace mishi Abu Darda inna li rabbika alayka haqqa, yace ka sani ubangijinka Allah da ya halitte ka yana da haƙƙi a kanka, wa li nafsika alayka haqqa, kai kanka gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka, shi ma dole ka bar shi ya tsana. Shi ma ya haƙƙi. Da annabi yake cewa sa'adatul mar'i, akwai albaitul wafi, dama mala'iku ne za su gina? Ba kai bane albaitul, za ka warwara a albaitul wafi ne? Ya ce mishi inna li rabbika alayka haqqa, ubangijinka yana da haƙƙi a kanka, wa li nafsika alayka haqqa, kai kanka jikinka na da haƙƙi a kanka, wa li ahlika alayka haqqa, matarka tana da haƙƙi a kanka, fa'afi kulli dhi haqqin haqqahu, yace duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa, kar ka ɗauki haƙƙin matarka ko haƙƙin gangan jikinka ko haƙƙin makwabcinka, duka ka je kai addini da shi. Fa'ata annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan gari ya waye, Abu Darda'i sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bidhalika, sai ya bashi labarin abinda ya faru tsakanin shi da Salman al-Farisi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. النبي يتي كراتون ده سلمان يما كراتون غسكيه ني جماعه منادي حقين ماتركا كو اديني كتي زاكاي اغربي ليتي ني كسكوري ني فعاد كل ذي حق حقو دولك با ما كوولي مي حقي حقين هكا يا فارو جماعه عثمان ابن مسعود Nana Aisha take bada labari. Al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin. Nana Aisha tace kanat taqtabu wa tatayyab. Mata ce ma'abuciyar lalle, kunshi ga kuma kanshashe jikinta. Duk inda ta zauna kanshi take. Thumma tarakat. Sai ta zo ta bar wannan abin. Fa dakalat ala Aishata ummul mu'minin radiyallahu anha. Wataran wannan matan Usman bin Mas'ud sai ta je ta shiga wajen Nana Aisha. Matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutabazzilatan aya mutse a wargaje. Fa ajabat Aisha min dalika, nana Aisha da taga haka sai ta yi mamaki. Fa sa'alatha ani sababi, sai ta tambaye ta tace wai me ya jawo haka, ke matar da muka san ki, baki rabuwa da kunshi, baki rabuwa da kwalliya, baki rabuwa da kanshi, baki rabuwa da ado, me ya faru rayuwarki ta zama haka a yamutse? Faqalat ta ya ummul mu'minina, tace ya uwar mu'minai, inna usmana la yuridu dunya wa la yuridu nisa, tace mijina Usman bai da bukatar duniya, bai da bukatar mata, damuwarsa kiyamarsa. A cikin zamantakewar mu, duk yadda kake ganin kai mai addini ne, annabi ya ce na fi ka tsoron Allah. Duk waɗannan hadisai da muke karantawa hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ji da manzon Allah yake cin abinci ko abin sha da matarsa? Wannan shi ke sa a samu tasiri na kauna da kawar da kai da juriya a cikin zamantakewa. Duk wanda ke maka irin wannan kunan, duk matar da take ma mijinta irin wannan kuna din, yakan sa a samu natsuwa a cikin zuciya. Lokacin da namiji ya natsu da matarsa, babu dama ya walakanta ta, ba zai gane kinta ba. Idan bai samu natsuwa ba akan kankanin abu sai ya walakanta ta. Idan matarka bata samu natsuwa a zama da kai ba, ba za ta maka abuwa akan zamantakewa ba. Jama'a mun fahimta? Kankanin abu wanda bai taka karaya karya ba sai ka ji shi a makwabta, sai ka ji shi a cikin gari. Saboda me? Saboda ba ka da natsuwa a zama da kai. Kai ba ka da natsuwa a zama da ita. Nana Aisha take cewa, ni fa muna tsere tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya shigo sai sai ki tashi mu dan tsira. Tace idan mun tsira sai na tsire shi. To ina tsere tseren yar shekara 10 da wanda yake shekara 15? Ai gudun ba gudu ne na son gudu ba, gudu ne na soyayya. To dan shekara 60 a so, in ba soyayya ba me zai sa shi gudu? Sai dai dole. jama'an mu bayyana yace to haka muke rayuwa da manzon Allah saboda haka annabi ya ce ma Usman in dai al'adin da kuka yi imani da shi kai imani da shi annabi ya ce ka koya daga wajen mu to ina mun je da me yake yi to yanzu sai ma Usman da yayi ka koya daga wajen mu umurnin ya tsaya ne akan Usman ko mu ya shafe mu in dai gaskiya jama'a mun fahimta saboda haka don Allah mu yi kokari kar mu saka abinda muke karantawa a cikin addinin mu ya zama mana abin wasa mutane da yawa Allah ya zarge su a cikin alkur'ani waɗanda suka dauki addinin su shiririta da shirme wanda Allah ya fidda albarka a cikin rayuwar su mu dauka addinin mu ne mu dauka annabi Muhammadun mu ne jama'a mun fahimta ya zo a cikin hadisin Muslim wata rana Umar ibn Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayuqabbiru sa'in manzon Allah mai azumi zai iya sumbatar matarsa zai iya tsotson harkan bakinsa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mishi salhazi li ummi Salama domin dama mahaifiyarsa matar manzon Allah ne sai ce to ka tambayi wannan tambayi mamar ka kashe labari wa akbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasnau zalika sai ta bashi labari ta ce manzon Allah yana sumbata yana azumi gashi nan Abu Lubul Marani riwayar Abu Dawud ko alwala yazo yayi kafin ya fito dan sumbaci matar sa kafin ya tafi kage wani ustaz ko tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna uzalika tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka fa kana umar yace ya rasulullahi ya manzon Allah kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara yace manzon Allah mu ba za mu biye maka ba domin kai an gafarta maka duk abin da ya shude a baya sannan kuma abin da zaka aikata babu komai to wa zai biye maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واخشاكم له يتي نافيك صوران الله نافيك صوران الله نافيك بين دوكوكين الله ان بادون الله ني يشرع انت هكا با النبي يتي دا بزني با دون ني منزل الله اديني نكو با اديني من اديني النبي با في حديث يتي تيوا الدنيا متاع ita duniya annabi yace dukanta amore ce kawai dukanta atana ne kawai sai annabi yace wa khairu mata'i dunya almar'atu saliha amma mafi alkhairin dadin duniya annabi yace mace saliha to ba mace saliha in ka ji a hadisi ba wai ana magana mai kiyamul laili bace sabai suka ce manzon Allah wa tace mace saliha annabi yace allati in amaraha ata'atu ita ce matar da in mijinta ya mata biyayya sai ta yi ɗa a yi sai ta yi a bari sai ta bari wa in nazara ilaiha sarratu idan kuma ya kalle ta yadda ta ci ado ta yi kwalliya sai ta burge shi wa in aqsama alaiha abarratu in kuma ya yi rantsuwa a kanta ya tuga baki annabi ya ce za ta barantar da shi ya ce mu karasa gida ba za a rasa shayi ba in an je ba za a rasa shayi ba annabi ya ce to sala hake idan ya ce ba za a rasa abu kaza ba annabi ya ce in ya tuka baki a waje ba za ta tsinka shi ba wa in ghaba anha in kuma ya faku ga barinta ya yi tafiya ko baya gida hafizatu fi nafsiha wa malihi sai ta bashi kariya a kan kanta da kuma dukiyarsa yanzu ka ji kiyamul laili a cikin salihan nan ita mace matsayinta mafi girma jama'a mun fahimta Allah ya hada yardan Allah ya hada yardansa da yardan miji ne duk abinda Allah ya kallafa wa mace in ba azumin farilla bane in ba sallan farilla bane in dai ba aikin dole bane kyautata wa mijinta yana gaban wannan ibada shi yasa azumin nafila sai da izinin miji kiyamul laili sai da izinin miji duk abinda za ka yi izinin miji sai ya bi bayan wannan abin kafin abin ya tabbata a musulunci. Idan miji ya ce bani so, Allah ya ce a haƙurar shi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka annabi ya ce ad-dunya mata'u wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah, mace nagartacciya, mace ta ƙwarai, wacce take nuna soyayya wa mijinta. Annabi ya ce ita ce nagartacciyar mace. Jama'a mun fahimta? Jabir ɗan Abdullahi ya yi aure, annabi sai ya gan shi ya canza, sai ya ji su ƙanshi waɗansu abubuwa a jikinsa. Annabi ya ce mishi ya ko kayi amarya ne? Ya ce na yi amarya manzon Allah. A bikiran an sanyi ba, annabi ya ce budurwa ka aura ko bazawara? Ka da sanyi ba ne ya Rasulallah. Ya ce bazawara na aura. Annabi ya ce fahalla bikiran, ina ma da a ce budurwa ka aura? Tula'ibuka wa tula'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha. Annabi ya ce ka maka wasa ka yi mata wasa. Wai shi zaman aure haka ke yi. Ka sa ta dariya, annabi ya ce ka sa ka dariya. A riwayar Bukhari, annabi sai ya ce mishi fa aina anta min al-azaraya wa li'abiha. Annabi ya ce to yaya kai sakaci, yaya kai sake game da ƴan mata da wasannin ƴan mata. A riwayar al-Imam Abu Dawud fa kaifa anta min al-azaraya wa lu'abuha. Yace mishi ya kai sake, yaya kai wasa game da ƴan mata budurwa da yawun bakinta. Domin yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. Yawun budurwa, yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. Hadisin Bukhari da muka karanta a baya, ina sayyidina Usman cewa yayi ma Abdullahi dan Mas'ud halaka fi an nuzawwijaka fikran tudhakkiruka ma fataka, mu aura maka budurwa ta tunasar da kai yarantanka abinda duniya suke maka ka manta. Yace mu aura maka budurwa ta dawo maka da karatu. Hadisin yana nan a cikin Bukhari. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah jama'a, mu yi kokari, mu yi kokari duk abin da muka karanta muka ga cewa ya zo a cikin addininmu, mu sa shi a cikin ayyukanmu, mu sa shi a cikin ayyukanmu. Mun ba da ƙarfi a janibin maza da kuma musu bayani, saboda satin da ya wuce mun yi goron sallah wa mata, su ma mun karanta musu abin da ke kansu na mazajensu. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah mu yi iya ƙoƙarinmu, mu dake iya ƙoƙarinmu, waɗannan haƙƙoƙi da aka ɗora mana mu yi ƙoƙari mu sauke su. Haƙƙoƙin da aka ɗora a kanmu na zamantakewa, haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana a kanmu jama'a, a game da zamantakewanmu da abokan zamanmu, don Allah ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan haƙƙoƙi domin mu samu kyakkyawar makoma a cikin rayuwarmu da mu da zuriyarmu baki ɗaya. Su mata suna da rauni, su mata suna da rauni. Yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kusan ta ƙarshe a rayuwarsa. Annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira, annabi ya ce ku yi haƙuri, ku karɓi shawarwarin da zan ba ku, ku karɓi wasiyoyin da zan muku. Annabi ya ce ku ma junanku wasiya game da sha'anin mata. Annabi ya ce ku zauna da su a cikin alkhairi. Innal mar'ata khuliqat min dilain, annabi ya ce don ita mace an halitte ta ne daga kashin haƙarƙari. Lan tastaqima laka ala tariqatin, annabi ya ce babu wata hanya da mace za a dora ta iya tafiya tiryan tiryan akan wannan hanya. fa'in istamta'ta biha istamta'ta biha annabi yace in zaka ji dadi na zamantakewa irin na soyayya to ka ji dadi da ita nan kan annabi yace feeling ta ne amma duk abin da yake wajen wannan annabi yace ku yi hakuri da su akan wannan amma ba a ba wa mace uzuri akan soyayya domin annabi yace amma idan jin dadin rayuwa ne na soyayya da gudanar da zamantakewa na jin dadi annabi yace zaka samu a wajenta jama'a mun fahimta saboda ka mu yi kokari mu zauna da su a cikin amanar Allah mu zauna da su a cikin alkhairin Allah annabi yace fa innahunna awalun indakum suna nan ne tamkar bayi a hannunku kai ne gidanta kai ne jagoranta irin tarbiyya da ta samu a hannunka shine irin tarbiyyar da za ta rayu a kai dole ka mata jagoranci wajen samar da canji a rayuwarta na alkhairi duk abin da yake alkhairi ne ka nusar da ita ka nuna mata kuma ka yi haƙuri da ita wajen gudanar da wannan alkhairi duk abin da yake ba alkhairi bane ba ka hane ta ka tsoratar da ita kuma ka yi haƙuri a wajen renonta wajen raba ta da waɗannan miyagun ayyuka cikin izinin Allah a ƙanƙanin lokaci sai ka ga an ci nasara an samu gagarumar nasara kuma an samu canji wanda zai zama alkhairi a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abu na gaba shine mu yi haƙuri waɗannan hakoki da Allah ya dora mana ƴan uwa mu yi kokari mu bi su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abin da ke kyautata zamantakewar auratayya shine ka dinga rike matarka ta hanyar ciyar da ita bisa gwargwadon ƙarfinka idan matsayinka da wadatarka ya kai ka ba wa matarka abin karyawa da koyi da biredi da shayi da madara da komai ka bata kar ka yi ƙauran abin da ke hannunka wannan kyautata zamantakewa ne al-imam al-qurtubi yace Allah subhanahu wataala yayi umurni a cikin al-qur'ani matar da aka take ta ma matar da aka take ta tana cikin idda Allah yace a dauki dawainiyanta Allah yace liyumfik zusati min sa'ati
wa an
Allah yake liyumfik zusatin min sa'atihi Allah yake mawadaci ya ciyar a bisa karfin wadatarsa idan kana da dama ka bata abinci a wadace Allah yake iya karfinka Allah yake ka bata abinci gurgurdan haka wa man qadira alaihi rizquhu wanda kuma Allah yake aka raunanar wato aka takaita mishi arzikinsa ma'ana ya zan shi ba mawadaci bane falyumfik mimma atahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ma'ana dai idan matar da aka sake ta ba ta karkashin aurenka Allah ya ce ka ciyar da ita ka rike ta ka dauki dawainiyarta gurgudun wadatarka to jama'a ina kuma ga matarka wanda ita ce asusun ƴaƴanka a suratul bakara Allah ya ce matti'uhunna alal musi adruhum nan ma Allah yana bayani ne akan matar da aka saki ta Allah yace wa matiquhunna ku diyar da su dadi alal musi kadurhu mawadati Allah yace gurgudun wadatarsa jama'a kun fahimta idan karfinka ya kai ma a ce abu kaza kake mata matar ka da dinga saka zanin naira 10,000 wadatarka Allah yake ka saya mata zanin 10,000 kar ka zo kana saya mata zanin 10,000 alal musi kadruhu wa alal muqtir kadruhu haka nan talaka wanda aka kunjata mishi arzikinsa Allah yake shi ma gurgudun wadatarsa Allah yake haqqan alal muslimin wannan wani haƙƙi ne akan masu kyautatawa in kuwa muna fahimta idan har waɗanda aka sake su ba su a ƙarƙashin auren mazajen su Allah ya yi umarni a kyautata musu jama'a wajibi ne mu yi iya ƙoƙarinmu mu yi abin da addininmu ya umarce mu hadisi ya tabbata al-imam muslim ya fi da hadisin annabi ya ce hadisin abu huraira dinarun anfaqatahu fi sabilillah annabi ya ce dinari da ka ɗauka kai infaƙinsa a tafarkin Allah ka ɗauki wannan dinarin ka bayar fi sabilillahi don a ciyar da addinin musulunci gaba ودينارون انفقته في رقبتي النبي يتي دينارن دكا باير كاي انفاقين سا دومين انت وني باوا يزو يبوتا مع الله اسكي انت ودينارون تصدقت به على مسكين النبي يتي ديناري دكا اوكا كاي صدقا دشيما وني مسكين ودينارون انفقته على اهلكا الذي يتي دينارا دكا كشي وماتركا اعظمها اجرا ودي في لادا ابو الله الذي انفقته على اهلك ودك كشي وديالك كلين دكا اوكا النبي يتي عاديتي كبادشي في سبيل الله دون اي ايكي وعدين الله كلين دكا اوكا كبادشي دو من انت باوا كلين دكا اوكا كباير صدكا ومسكيني النبي يتي ودي في لادا ابو الله kudin da ka kashe maihalinka hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim yake da wannan hadisi to amma ka dubi yadda muke rayuwa zaka ga mutum da abokinsa idan bai da kudi sai ya sai mishi wani bai bai da kudi sai ya aika mishi 5000 ya aika mishi 2000 idan kana da 1000 ya aika mishi 1000 in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira 500 ko 700 a kashi sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa karshen shekaran bai taba bada kyautar 200 matan sama jama'a mun fahimta annabi yace kudin da ka dauka kai infakin sa fi sabilillah dinarun anfaqatahu fi rakabatin dinarun da ka dauka kai infaki don yan tabawa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinarun da ka dauka ka bada sadaka ma wani miskini dinarun anfaqatahu fi alika dukiyar da ka dauka ka kashe ma iyalanka a azabuha ajran wadda Allah ya fi bada lada mai yawa akai allazi anfaqtahu ala ahlika wadda ka kashe iyalinka ustazai kuna ji don Allah don Allah mu yi kokari mu jara waɗannan ababa mu yi kokari alkhairai su gudana a tsakanin mu da abokan zaman mu mu sauke wajiban da Allah ya dora mana mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu karkashin wa ashiruhunna bil ma'ruf na ku zauna da matayenku da kyautatawa inda Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abun da ka san kyautatawa ne Allah ya ce ka kyautata mata yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka kullum ka dinga fadin alkhairi akan matarka ka dinga kambama matarka ka dinga daukaka matarka ka dinga nuna ita wani abu ne special abunka kar ka dinga fada wa matarka a cikin jama'a kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a idan ka kai ta anguwa in za ta dawo karfe 4 ne ka je tun 3 da rabi ka zauna a gobar gida haka yake kar ka in ka aika ka ce a gaya mata baban Ahmad ya zo to ka koma ka je ka nemi ka zauna a cikin gida za a ce mata wata ba an ce baban Ahmad ya zurce ta ce ina zuwa muna da je ta dan samu waje ka farta ta tsana kar ka aikata to in ba bara ki fito ba zan tafi baka kimanta zaman ka cewa ba ka san wani man ta bata lokaci kawai ta samu ya tafi abin ko kuma a lokaci ne zai mata aika uku hudu tana cikin ƴan uwanta mata ne sai ya tsinka ta sai ya nuna musu ba ta da kima abin sa to lokacin da aka ce mata ta zo din sai ta je ta dauki abinci sai ta dan zuba tana ci mata suna ce mata wacce wane fa yana waje suna sa ba komi in aka dan leko sai a ganka a zaune abin ka haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin kyauta ta zamantakewa ka dinga kimanta ta kana mutunta ta kana nuna ita ma abun zama ce watan abar zama ce mai daraja abokiyar zama ce kar ka dinga walakanta ta kar ka dinga tozarta ta kar ka dinga fadin miyagun maganganu a kanta in ta yi wani abu da ba daidai ba ne kar ka zage ta a bainar jama'a ka nemi aminin ka ko wani abokin shawara ku yi shawara akan matsalar ta amma kar ka dinga aibanta ta a cikin mutane zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba jama'a mun fahimta zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba ita ma she is a life partner eh abokin zama ce ba bai ba ce ba ta zo ne ita sutura sai gare ka kai ma sutura ne gare ta saboda haka yadda aka hana ta tahawura maka an hana maka tahawura mata abinda ba ta yi daidai ba ka kira ta ka mata nasiha idan ba ta daina ba akwai matakai da shari'a ta baka na gyara in ba ta daina ba Allah ya ce a zo a zauna da ƴan uwanta jama'a mu fahimta don Allah mu yi kokari ɗan uwa don Allah mu yi kokari ɗan uwa mu ne mazaje shi yasa na fi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki daya saboda in muka ce a cikin gidajen mu muna so a samar da canji insha Allah za a samar da canji haka ne ko ba ka ba matukar kace zaka taimake ta a canza a dauki karanta suwan addini ya zama shine the store na zamantakewan auratayyan ku zai yi wuta ikon Allah kuma in ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ku amma irin rayuwar da ake ciki na kunci da azabtuwa tsakanin mata da miji babu wasa babu dariya babu guje-guje babu komai sai dai kawai zamantakewan yaya ko zamantakewan hakuri wannan ya zama musifa a tsakanin al'umma ƴan uwa mata ko kuma ku ji tsoron Allah ku rike mazajenku tsakaninku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake gaya ma wata mata yake ce mata kin ga mijinki annabi yace ki lura da shi fa innahu jannatuki wa narki mijinki shine wutanki shine aljannarki duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki abinda aka karantar da ke na tausayawa abinda aka karantar da ke na soyayya abinda aka karantar da ke na samarwa mai gidanki na tsuwa duk talautin mijinki duk kashin mijinki mijinki shine oganki mijinki shine abin alfaharinki mijin wata bai fi mijinki ba ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne mijinki shine gwamnanki mijinki shine sanatanki mijinki shine sarkinki shi ma sarkin watakin lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki bane ba watakin shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna bane ba watakin shugaban kasar lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban kasa bane ba ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba saboda haka mijinki mijinki ne karki yadda a fiska ki dauki mijinki a matsayin makasanci mijinki shine mijinki Allah ya ce wa alfa ya sayyida ladal ba mijinki shine sayyidnaki mijinki shine oganki Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki duniyar da kike ma mijinki kallon bayi da shi sai ya sa hannu ki shiga aljanna duniyar da kike ma mijinki ganin shi kashashe ne ta hanyar sa shi kadai zaki iya samun rahamar Allah idan kika mutu ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an harabin dakhalat aljanna annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika annabi yace mijinta yana yarda da ita yana gamshe da ita annabi yace yar aljanna ce saboda haka mijinki ya zama shine abun alfahari mijinki ya zama shine abun takamarki mijinki ya zama shine abun isuwarki jama'a muna ji karke da ki rena mijinki kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki mijinki shine mijinki mijin wata duk kudin sa karki ji ya zama miki mijinki mijinki shine alhadinki mijinki shine alhadinki ki rike mijinki halu bibbiyu zaki samu albarkar rayuwa kuma Allah bai ce ba zai wadata ki rike mai gidanki ba don Allah mata ku ji tsoron Allah yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda Allah ya nasanta a cikin alqur'ani ku sutura ne zuwa ga mazajenku don Allah ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki yardan mijinki shine yardan Allah ta hanyar kyautata wa mijinki ta wannan hanya zaki samu rahama a duniya da lahira abu na biyu ki yi kokari ki rike wuta a wajen kwalliya da ado babu wani makami a hannun ƴa mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗe babu wani makami da ƴa mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji ta yi nasara a kansa ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado shine at-tajammul wa tazayyun at-tajammul shine madanta rangwadinta da kuma kwalliyanta wannan ba karamin sihiri bane na halatti da Allah ya ba wa mace. Duk matar da ta rike wannan a hannunta, to za ta yi tasiri a gidan mijinta. Karki yi wasa da maganan ado, da maganan kwalliya, makami ne da ya fi kowane makami tasiri akan ɗan namiji. Domin mace, idan ta haɗu annabi ya kira ta fitina. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa. Ki rike ado, ki rike kwalliya, ki rike gyara jikinki yadda ya kamata. Wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan digadiganki a cikin gidan aurenki. Jama'a muna fahimta? Bara an yi ranan haƙƙin mata na duniya. Yan kungiyan haƙƙin mata suka fito suna ta ya kamata malamai su fito su dinga wa'azi, ana tozarta mata, ana wadakanta mata, ana ta dukan mata. Na ce ai duk matar da kaga an dake ta jakati, kaje ko ƴar watete ko watete, idan kaga an dake ta wallahi jakati. Mace idan ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka. Idan mace ta haɗu na rantsaye da Allah ta fi ƙarfin duka, duk matar da kaga ana dukanta wallahi ku takati. Ko ba ku yadda ba? Mace idan ta haɗu ta kai mace wallahi ta wuci duka. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi ta wuci duka. Ka tashi da safe daga bacci, ko ka dawo daga kasuwa, ko ka dawo daga office, ka zo ka same ta ta yi wankanta, ta samu mai mai ƙanshi ta shafa, ta samu wani riga yoro-yoro kana ganin sassan jikinta ta saka, ta shafa jambaki, ta shafa gazal ɗinta, ta ɗaura ɗankwalinta ta turo goshinta kai ka isa ka dake ta? Za ta daku? Ba ta daku ba? Za ta daku? Ai sai dai ta ce maka malam, bayan ka tafi office na zo ina ɗan shara sai na ɗan tura TV nan ya fashe ban sani ba, suka ta ai tsantsayi ne. Suka ce mutu ai tsantsayi ne. Wallahi, wallahi, ya mace idan ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka. Kuma duk matar da ta koka maka ko ƙanwar ka ce ta ce ana dukanta, ka binciki zaman a gidan ta mai da kanta boga za ce. Kun gane magana? Amma wallahi idan mace ta haɗu ta tsaya ta rike matsayinta ta ƙyamace, wallahi ta fi ƙarfin adake ta. Can an jima za ta dawo ta ce maka malam tofa maganar TV nan kai ta ake ko wannan ruwa ya wuce, ai tsantsayi ne ko a hannuna zai iya fashewa. Haka ne ko ba ka bari? Haka ne. Idan ka ga mace ta zama wani yalo-yalo, ta zama wata kutaka-kutaka, to nan ne miji yake samu. Ka san mace idan ta zama kutaka, ta zama watsattsiya, to yadda ka san tsohuwar Vespa haka mijin ta yake miji. Ka san duk cikin abin hawa Vespa ita ce kawai, duk wanda ka gaishe da Vespa ya iya gyaran Vespa, duk inda ta bata abun zai kunce ta gyara. To idan mace ta wargaje mijinta sai mai da ta gaban Vespa, duk lokacin da ta kauce sai gyara ta. Haka ne, ka dinga lura, duk wanda ka gaishe da Vespa inda ta tsaya zai fara bubbuɗe, zai fara bubbuɗe ta kawai. Idan mace ta haɗu ta tsare matsayinta, saboda haka muke cewa ƴan haƙƙin mata, matar da bata san matsayinta ba, don me za a tsaya ana cewa a bi mata kayanta? Ita kanta bata san ciwon kanta ba. Idan ƴa mace, Allah fa ta aiwa mai yunashahu fil hilyati mata kamalarta, cikanta, ituwanta yana haɗuwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa. Idan ta tsare wannan matsayi, amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta, na rantsaye da Allah akan kuɗin omo sai ya zagi ubanta. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Mijinta ya zo yana ce mata, ke mene a cikin zanin ki, akan me kika zauna? To ai kin tashi a aiki kenan. Ko mijinta ya shigo ɗakin yana tawo, me yake wari a ɗakin nan ne? Ta ce ni ma ban sani ba. To idan kanwar ka ce ku yi ban kwana da ita kawai, ku yi ban kwana da ita, yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewar auratayya shine ki koyi kalamai masu kyau da zaki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewar auratayya. Magana yana da tasiri a zuciyar namiji, tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewar auratayya. Zaki iya sarrafa mijinki da kalmomi, zaki iya sarrafa mijinki da kalmomi. Nana Aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi maka ado da gemu manzon Allah. Zai ji dadi ko bai ji ba? Mijin da aka maka wannan kirarin a sai ka bada naira 50 a sai omo ka sai baraka bayar ba? Sai maka kara. Ku ji al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Ummu Zar'i. Nana Aisha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin hadisin Ummu Zar'i. Hadisi ne dogo, Annabi sai ba ta lokaci. Waɗansu mata ne guda 11 suka zauna suka shirya tsakaninsu za su ba da labarin mazajensu, aka yi har zuwa ƙarshen kissa. A ƙarshen kissan sai ta cike da labarin Ummu Zar'i. Ummu Zar'i ta haɗe a wajen mijinta, ta samu kaza abun miji, ga matsayinta abun Abu Zar'in, ga matsayinta abun mamasa, ga matsayinta a cikin gida, ga irin abun da aka mata tanadi, ga dukkan abin da aka shirya mata. A labari ba a taɓa ba da wata labarin wata mata da ta samu gindin zama a gidan miji irin Ummu Zar'in ba. Bayan nan Aisha ta gama ba da labarinta kaf, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Yace to matsayina a gunki nana Aisha kamar irin matsayin Abu Zar'in ne a wajen Ummu Zar'in. To amma Abu Zar'in ya sake Ummu Zar'in, ni kuma ba zan sake ki ba nana Aisha. Fa kana sai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah, tace na ba da fansan uwa da uba manzon Allah. Anta khairun li min abi zar'in li ummi zar'in, tace matsayinka abuna ya tara wa matsayin Abu Zar'in abun Ummu Zar'in. Kalma ce mai kyau, ku ji abin da ya gaya mata. Ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, ta ce ina manzon Allah, ta ce wallahi matsayinka abuna ya tara wa matsayin Ummu Zar'in abun Abu Zar'in. Wannan magana ne mai daɗi ko ba magana mai daɗi ba ne? Dole ki koyi lafuzza da za ki dinga gaya wa mijinki. Wata ran ki mishi addu'a akan kasuwarsa, wata ran ki mishi addu'a akan aikinsa. Allah ya tsare ka daga maƙiya, Allah ya baka kariya, Allah ya baka wadata mai albarka, Allah ya gafarta wa mahaifanka, Allah ya maka albarka a rayuwa, Allah ya rena mana ƴaƴanmu akan tafarki. Ki kalmomi masu amfani, idan ya miki kyauta ko ya miki alkhairi, ki talla mishi wata addu'ar da wallahi sai ya isa wajen aiki yana kai wannan addu'a. Yana da tasiri a zuciyar miji. Idan dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin waɗannan addu'o'i wa miji, duk da shi mijin tsarkakekke ne a wajen Allah, don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Saboda haka ki yi amfani da kalmomi masu kyau wajen yabawa, wajen faɗin alkhairi. Ki faɗi alkhairin ki yaba. Na gode ma Allah da ya ban miji kamar ka. Wannan ya nuna min na yi sa'an zuwa duniya. Zai ji daɗi ko bai ji ba? Zai ji daɗi. Kalmomi masu kyau suna rayar da zuciya, suna saka ƙauna, suna saka tausayawa a tsakanin ma'aurata. Sannan ki yi ƙoƙari daga cikin abin da ke wajibi a kanki, ki sake jiki, ki nuna wa mijinki soyayya a fili, babu wani ɓoye-ɓoye. Kar ki yadda da noke-noke a wajen nuna wa mijinki soyayyarki. Ki fito ƙololo, ki nuna wa mijinki ƙauna, ki nuna wa mijinki soyayya, ki nuna wa mijinki kina ƙaunarsa, kina son sa a fili, babu wani kwana-kwana, babu wani dungu-dungu. Jama'a mun fahimta? Wajibi ne akan ku mata ku yi ƙoƙari abinda Allah ya ɗora muku na hakkokin mazajenku a kanku, ku yi ƙoƙari ku sauke, domin shi ne tafarkin tsira da Allah ya shar'anta muku. Mace kaso mafi yawa da za ta samu na sakamakon alkhairi a ranar alkiyama yana alaka da kyautata wa mijinta, yana alaka da kyautata wa mijinta. Ki yi zaman aure a matsayin ibada. Menene matsayin ibada? Kamar sallah ce. ba za ka yi ba sai abinda aka ce kai, ina haka ne, abinda aka ce kai kuma ba za ka yi ba, to ki zauna ki ji yadda Allah ya shar'anta zamantakewar auratayya, yadda zaki mu'amalanci mijinki, ki mu'amalance shi akan tsarin da addini ya tsara, farin cikin sa, walwalarsa, nishadin sa, jin dadin sa, wajibi ne da Allah ya dora miki a wuyansa. Mijinki ko a waje aka bata mishi zuciya ko ya shiga kunci, to ana fatar idan ya shigo gida ba zai wuce minti biyar ba kin fidda wannan bakin cikin a cikin zuciyarsa. Ba kuma ki bari mijinki yana fita da bakin ciki daga cikin gidansa ba. Kar ki yarda mai gidanki ya bar gida da bakin ciki naki ya fita waje da shi, domin wani saboda bala'in da yake ciki a cikin gida ya je ya yi hira da abokansa ya fi mishi daɗi akan ya zo ya yi hira da matarsa. Ana samu ko ba a samu? Ana samu. Idan ya zo zai yi hira da ita bacin rai ne, idan ya yi magana za ta musa, in ya faɗi magana za ta ce ba haka ba, iya zamansu matsaloli da complaint su za ta yi ta kokawa. Wannan yakan sa namiji ya tsani mata a cikin zuciyarsa, yakan sa ya gagara jin daɗin zamantakewar, yakan sa ya canza tunani akan iyalinsa da kuma zamantakewar da yake tsakaninsu. Mata ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya wa Allah,